أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masallacin FMC dake garin Azare a jihar Bauchi majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma a wannan yammaci na talata 2 ga watan ramadana hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wacce take daidai da 12 ga watan uku shekara ta 2024 a yau insha Allahu za mu dora akan inda muka tsaya cikin tafsiri da muke yi a cikin wannan wata mai alfarma a wannan majalisi mai albarka a shekarar da ta gabata idan ana tare da mu mun karanta ayoyi guda 7 a farkon wannan sura ta 2 wato suratul baqara mun shiga aya ta 8 ba mu samu mun kammala bayani dangane da tafsirin ayar da kuma abubuwan da ayar ta kunsa ba lokaci ya kure mana insha Allah a wannan shekarar zamu tashi daga kan aya ta 8 a cikin sura ta 2 wato suratul baqara karanta mana ayar da ayoyi 2 da suke biye mata dube da cewa suna kunshe da abu iri daya bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون
waɗannan ayoyi da alaramma ya karanta mana su alaƙar da suke da ita da ayoyin da suka gabace ta ko kuma alaƙar da suke da su da ayoyin da suka gabace su Allah madaukakin sarki bisa tsari irin nasa da hikima irin nasa da iya bayani irin nasa idan mun kula da ayoyi guda 5 na farkon wannan sura wato suratul baqara Allah madaukakin sarki yayi bayani kan mu'minai waɗanda suka gaskata abinda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yazo musu da shi a cikin zuciyarsu sa'annan kuma suka gaskata a gabansu ta yadda suka aikata dukkan abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yazo musu da shi gwargwadon ikonsu to bayan Allah ya gama bayani akan mu'minai saboda daukakar su sai Allah ya gabatar da su wajen bayani sai ya biyo baya da bayani kan kafirai su kuma Allah sai ya yi magana akan su cikin ayoyi guda 2 da aya ta 6 da aya ta 7 sai ya takaita iyanan waɗanda suka kafircewa manzon Allah kuma suka kafircewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yazo da shi a fili da koyi waɗancan mu'minai sun yi imani da abinda manzon Allah yazo da shi a fili kuma a koyi waɗannan kuma kishiyoyinsu sai aka biyo baya da bayani akan su waɗanda suka kafirce wa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi a fili a boye. To bayan an gama magana akan bangarorin nan guda biyu, kishiyoyin juna, muminai da kuma kafirai, sai aka biyo baya da bayani kan waɗanda su munafukai ne, sun mafi kafiran hatsari. Me yasa suka fi kafirai hatsari? Su kafirai an san kafirai ne, dama ba su karɓi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi ba, kuma ba sa tare da manzon Allah. Sabanin munafukai su a zahiri sun bayyana cewar sun karɓi abin da manzon Allah ya zo da shi, kuma suna tare da manzon Allah, kaga sun zama kadangaren bakin tulu kenan. Hatsarinsu ya fi illa. Wai kadangaren bakin tulu a karka a kar tulu a barka ka ɓata ruwa, haka munafukai suka zama wa muminai, sai zama hatsarinsu ya fi na kafiran. Su kafiran ba sa tare da musulman balle su cutar da su. To amma munafukan suna tare da musulman, tarayyarsu da su ta sa suke cutar da muminan. To shi yasa Allah da ya tashi bayani kan munafukan. Kafirai dai Allah cikin ayoyi biyu ya yi magana kansu. To amma munafukai da Allah ya biyo baya da bayani akan munafukai, sai da aka ɗauki ayoyi guda 13 duka ana bayani kansu, don a fahimci hatsarinsu, a fahimci illarsu a cikin al'umma musulmi. To wannan ita ce hikimar da ta sanya Allah maɗaukacin sarki ya biyo baya da magana akan waɗannan mutane waɗanda ba muminai ba ne a haƙiƙa, amma a zahiri suna nuna cewa su muminan ne, kamar yadda wannan aya ta bayyana. Allah maɗaukacin sarki ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Daga cikin mutane akwai wanda yake kada baki ya ce mu mun yi imani da Allah da kuma ranar alkiyama ita ce al-yawmil akhir. Al-yawmil akhir, ranar tashin alkiyama. Malamai suka ce ranar tashin alkiyama da Allah maɗaukakin sarki ya kira ta da al-yawmil akhir tana farawa ne tun daga ranar da aka yi busa, mutane suka fito daga cikin kaburburansu. To daga nan tashin kiyama ya fara, har illa ma sha Allah ba shi da iyaka, haka wasu malaman suka ce. In an ce al-yawmul akhir shi ne farawarsa daga lokacin da aka yi busa, a yayin da mutane duka za su fito daga cikin kaburburansu, har illa ma sha Allah. Wasu malaman kuma suka ce tashin alkiyama ko yawmul akhir yana farawa ne daga fitowar mutane daga kaburburansu har zuwa lokacin da za a yi hisabi, yan wutar safi wuta, yan aljanna safi aljanna, Allah ya sa mu cikin yan aljanna. To daga nan kuma sunan tashin alkiyama ya gushe kenan. Tashin alkiyama na farawa ne daga fitowar mutane daga kaburbura har zuwa lokacin da za a kammala hisabi, yan wutar safi gidansu, yan aljanna ma su tafi gidansu. Allah ya ce daga cikin mutane akwai waɗanda suke cewa amanna billahi, mu mun yi imani da Allah, wa bil yawmil akhir da kuma ranar tashin alkiyama, amma kuma wa ma hum bi mu'minina, ƙarya suke su ba muminai bane. A nan gurin Allah bai ambaci sunansu ba, bai ce munafukai ba, kawai sai ya ce wa minan nasi. A can da ana bayani kan muminai, ai an ambaci sunansu, aka ce hudallil muttaqin, sai aka ce su wane ne almuttaqin, alladhina yu'minuna bil ghaib. Nan kuma da aka zo kan magana kan kafirai, su ma an ambaci sunansu, aka ce innal ladhina kafaru sawa'un alaihim. To amma da aka zo kan muminai da aka zo kan munafukai ba ambace su da sunansu na munafukai ba, sai aka yi ishara. Allah maɗaukakin sarki sai ya yi ishara ya ɓoye asalin sunan nasu, ya ce wa minan nasi daga cikin mutane man yaqulu amanna billahi, akwai wanda yake cewa mu mun yi imani da Allah, wa bil yawmil akhir da kuma ranar tashin alkiyama, wa ma hum bi mu'minina, amma su ba muminai bane. To me yasa Allah maɗaukakin sarki anan ya saya sunansu? Alhali wajen magana kan kafirai Allah ya ambace su da sunansu, da ya zo magana kan munafukai sai Allah maɗaukakin sarki ya saya. Malamai suka ce dalilai ne guda uku suka sanya Allah maɗaukakin sarki ya saya sunan waɗannan mutane. Dalili na farko, saboda mugunyar munafurci, hatsarin munafurci, to shi yasa ko ambatan shi ma ba za a yi ba saboda hatsarinsa. Abu in yana da hatsari ba a so a yawaita ambatansa, to shi yasa a wani gurin Allah ya ambata, wani guri sai ya saya. Saboda me? Saboda hatsarinsa, saboda muninsa. Wannan dalili ne na farko cikin dalilai da ya sanya Allah ya saya bai ambace su da laƙabinsu na almunafiquna ba, tare da cewa a wasu guraren zaka ji Allah ya ambata, amma wasu guraren sai ya saya saboda mugunya da hatsari da illar wannan tabi'a da wannan siffa. Dalili na biyu da malamai suka ambata da ya sanya Allah maɗaukakin sarki ya saya sunan waɗannan mutane don ya ƙasƙantar da su. Ka san kiran sunan mutum ma ai ɗaukaka, ka san sunan mutum sai ka ƙi kira ka ce kai, kaga ai wulaƙanci ne hakan ko? To don Allah wulaƙantar da su, ya taɓar da su saboda hatsarinsu da illarsu, to shi yasa ma ba su ma kai Allah ya ambaci sunansu ba, don a nuna ƙasƙancinsu da kuma ƙasƙancin abin da suke siffanta da shi na munafurci. Wannan dalili ne cikin dalilai da malamai suka ambata. Dalili na uku, malamai suka ce Allah maɗaukakin sarki ya saya sunansu ne saboda su ma sun saya kafircinsu, Allah kuma yana binka da yanayinka subhanahu wa ta'ala. Tunda yanzu su sun saya, ba su nuna cewa su kafirai ba ne, a zahiri suna nuna cewa su muminai ne, to sai Allah a nan shi ma sai ya saya, bai nuna cewa munafukan ba ne, sai ya yi ishara aka bi su da irin ɗabi'arsu. To shi ne malamai suka ce wannan zai nuna maka addinin musulunci yana son rufa asiri, nan kamar Allah ya rufa musu asiri ne, bai bankaɗa ba, bai fito da abun ba. To in har za a rufa wa munafiki asiri, mumini fa, mumini shi ya fi cancanta a rufa masa asiri, haka malamai suka bayyana. Inda mumini zai aikata wani abu wanda aibu ne ko abin tirne, to shi ya fi cancanta a rufa masa asiri, in har za a rufa wa munafiki asiri ba ambace shi da siffar da za ta bayyana shi ta fito da mummunan ɗabi'ar ba. Cikin waɗannan ayoyi guda 13 da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta munafukai cikinsu, a nan mun samu siffa guda cikin siffofin waɗannan mutane, ita ce ƙarya. Munafukai duk inda suke maƙaryata ne, shi yasa a nan Allah ya ƙaryata su, ya ce wa mahum bi mu'minina, ƙarya suke, ba muminai ba ne su, amma suna faɗi minan nasu man yaqulu amanna billahi bil yawmil akhir, Allah ya ce ƙarya suke wa mahum bi mu'minina, cikin mutane akwai masu kada baki su ce mu mun yi imani da Allah, ƙarya suke. Allah ya ce wa mahum bi mu'minin wal yawmil akhir, mun yi imani da ranar tashin alkiyama, ƙarya suke. Allah ya ce wa mahum bi mu'minina, ƙarya suke, su ba muminai ba ne. Wannan zai nuna mana illa da hatsarin ƙarya, ɗan uwa musulmi. Shi yasa ko da mumini ne ya zamanto yana yin ƙarya, ya ɗauko wata siffa ce cikin siffofi na munafukai, saboda su daga cikin siffofin da suka shahara da ita akwai ƙarya. Shaidar ma da Allah maɗaukakin sarki ya musu kenan, idza ja'akal munafiquna.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun.
Wannan ayar da aka karanta mana farkon surar munafukai, surar ma'an wa ta'ala ke ce wa manzansa sallallahu alaihi wa sallam, idza ja'akal munafiquna, idan munafukai sun zo maka, kaga anan Allah ya ambace su da sunansu, qalu nashhadu innaka la rasulullah, za su ce mun shaida lallai fa kai manzon Allah ne, wannan da bakin su za su faɗi haka, wallahu ya'lamu innaka larasul, tabbas Allah ya san cewar kai din manzansa ne, sai dai kuma wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna, Allah ya shaida cewa munafukai su makaryata ne. Ka kenan ƙarya siffa ce cikin siffofin munafukai wacce ba a so mumini ya siffanta da ita. Shi yasa a cikin hadisi wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fidda shi cikin sahihansu, hadisin da aka samo daga Abu Huraira Allah yarda da shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi cikin hadisin cewar ayatul munafiki thalath, ayoyi ma'ana alamomin munafiki guda uku. Na farko, idza haddatha kadhaba, idan yazo yana zance, yana magana, yana bada labari sai yayi ƙarya. Yana da wahala munafiki yayi maka magana har ya ƙare bai ƙarya ba. Idan ya maka maganganu guda goma, zaka iya samun guda shida, guda bakwai duk ƙarya ne, da ƙyar ka samu uku hudu gaskiya. Wannan siffa ce ta munafiki wacce ba a so mumini ya siffanta da ita, ba a so mumini ya zama mai ƙarya cikin maganganunsa. Yanzu duk wanda ya zamanto cikin maganganunsa akwai ƙarya, in ya maka maganganu uku zaka iya samun ɗaya ƙarya ce, ko ya ma biyar shida zaka iya samun biyu ƙarya ne. To wannan ya siffanta da siffa cikin siffofin munafukai, ko da ba a kira shi munafukin ba, amma yana arar wata siffa cikin siffofin munafukai, yana siffanta da ita. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza wa'ada akhlafa, idan yayi alkawari sai ya saba, wa idza tumina khana, in kuma aka amince masa sai yayi ha'inci. To waɗannan siffofi ne na munafukai waɗanda ba a so mumini ya siffanta da ɗaya daga ciki balle dukkansu. To a wannan ayar Allah maɗaukakin sarki ya ƙaryata su na da'awar da suke cewar su sun yi imani da Allah maɗaukakin sarki, kuma sun yi imani da ranar tashin alkiyama. Allah ya ce ƙarya suke, wa ma hum bimumini. A wannan ayar da Allah ya ce wa minan nasi, min ɗin nan malamai suka ce tabi'idiyya ce, me ake nufi da tabi'idiyya? A yaren larabcin an ce tabi'idiyya sashe ko ɓangare ko yanki. Wannan yake nuna kenan munafukan da suka rayu a zamanin manzon Allah ba su da yawa, shi yasa aka yi amfani da wannan harafi na wa minan nasi, daga cikin mutane. Wato akwai wani sashi wanda yake kaɗan ‘yan tsiraru wanda ba su taka kara sun karya ba, in an kwatanta su da muminai kenan adadinsu ba shi da yawa. Shi yasa Allah ya amfani da wannan lafazi cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir, daga cikin mutane akwai wasu ‘yan tsiraru kenan ba su da yawa. Abinda zai tabbatar maka da cewar waɗannan munafukai duk da sharrinsu ya haɓaka, sun yi ta cutar da annabi karan kansa, sun cutar da annabi a karan kansa, sun cutar da annabi cikin iyalansa, tunda a cikinsu ne aka samu wanda ya jefi matar annabi da zina, shugabansu Abdullahi bin Ubay bin Salul, matar da annabi ya fi so, Aisha Allah yarda da ita, ya mata ƙazafi da zina. Kaga wannan cutar da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, saboda abin da zai taɓa iyalinka, mutuncin iyalinka, to ko shakka babu kai ma zai taɓa mutuncinka. To kaga ko ta nan sun cutar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, kuma a gurare daban-daban sun yi ta cutar da manzon Allah, kamar yadda suka yi ta cutar da sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Duk da cewa ga su nan dai ƴan tsiraru ne, adadinsu ba shi da yawa, amma kuma cutarwansu ya bunƙasa ya shahara. Wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbai da suke tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, abin da zai tabbatar maka cewa waɗannan mutane ba su da yawa a cikin waɗanda suka shiga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, dalilai ne guda biyu. Dalili na farko, hadisin Ka'ab ɗan Malik Allah yarda da shi, wanda Bukhari da Muslim suka fidda hadisin cikin sahihansu. Hadisi ne mai tsayi wanda Ka'ab ɗan Malik yake bada labari, yake hakaito fitar annabi sallallahu alaihi wasallam yakin Tabuka, wanda yakin nan shi Ka'ab ɗan Malik bai samu ya fita yakin ba, da shi da wasu mutane guda biyu waɗanda su ma mu'minai ne ba su fita yakin ba, kuma rashin fita yaki tare da shugaba a yayin da shugaban yayi umurni a fita yaki, wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai. Shi yasa annabi ya ce wa idastum firtum fanfiru, umurni ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar, umurni kuma na hukunta wajibcin a aikata shi. To yanzu a lokacin da za a yi umurni a fita yaki, wanda bai fita ba ya saba wa Allah subhanahu wataala, saba manzon Allah, to Ka'ab dan Malik bai samu ya fita ba, da shi da wasu mu'minai guda biyu, Murara da kuma Hilal bin Umayya, su uku da Ka'ab dan Malik ba su fita yakin ba tare da manzon Allah, har manzon Allah ya je yakin Tabuka ya kammala yakin sa yana shirin dawowa. To shine Ka'ab dan Malik yake bada labari, yace wa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qadiman, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari, yana mai juyowa, yana mai dawowa garin Madina. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjidi, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa al'ada ya saba idan ya dawo daga tafiya ya iso garin Madina, gabanin ya isa ga gidansa yana farawa ne da masallacin sa. Wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda wannan sunnar yanzu ba a yinta. Duk wanda ya dawo daga tafiya yana sauka a tasha, Allah yake isa gida, amma annabi yana isa gari sai ya je masallaci, ya ida haƙƙin Allah subhanahu wataala kafin ya je ya ida haƙƙin iyalansa. Wannan sunna ce ta annabi wanda al'umma a yau an ƙaurace mata. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dawo daga tafiya sai fara da masallaci, in ya je masallaci me yake yi? Fayarka'u fihi raka'ataini, gabanin ya shiga gidansa sai ya shiga masallaci yayi nafila raka'a biyu, idan yayi nafila sai yayi me? Thumma jalasa lin-nasi, sai ya zauna a fuskanci mutane. Me hikimar da take sa manzon Allah yake zama bayan ya dawo daga tafiya a fuskanci mutane? Hikimomin guda uku ne malamai suka ambata. Hikima ta farko, a matsayinsa na shugaba, wanda duk wanda ya ɗebo matsalolinsa da damuwoyinsa da kokensa kan annabi yake yowa. To yanzu tunda annabi ya ba da gab kwana kaza wata kaza baya nan, damuwoyi da matsaloli sun taru, kowa Allah Allah yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dawo. To manzon Allah idan ya dawo kar ya shiga gida a yi ta masa sallama, wannan ya zo da kazanta, to bari ya zauna a masallaci ya ɗan rage damuwoyin, ta yadda in ya shiga gida ya taimaka wa mutane, sannan kuma mutane ba za su dame shi da sallama, suna buƙatar ya fito, wannan yana buƙatar ya fito, wancan ma yana buƙatar ya fito. Wannan dalili na farko da yake sa manzon Allah yake zama a masallaci ya fuskanci mutane bayan dawowarsa daga tafiya. Dalili na biyu, yanda suke ƙaunar annabi sun daɗe ba su gan shi ba, kowa ya yi kewa annabi, Allah Allah yake ya ga annabi, to annabi sai ya zauna a masallaci don iya mu'amalarsa. Mutum ne wanda ya iya mu'amala da mutane, mutum ne mai kyakkyawan hali, mutum ne mai kyakkyawan ɗabi'a, sai ya zauna wanda ya daɗe bai gan shi ba, ya zo ya gan shi zai ji daɗi a ransa. Annabi kuma duk abin da zai daɗaɗa wa mumini yana son sa, sallallahu alaihi wasallam. Wannan dalili na biyu kenan da yake sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama a masallaci ya fuskanci mutane. Dalili na uku da yake sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama ya fuskanci mutane, saboda ba za a rasa wanda suke da wata 'yar husuma ko wanda suke bukata wata 'yar shawari, wanda na gaggawa ne suna so su tunkaro annabi, ga annabi kuma ya dawo ba a son jinkiri, wannan sai ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a masallaci ya fuskanci mutane. Ka'ab dan Malik ya ce falamma fa'ala dhalika, bayan manzon Allah ya aikata hakan yanda ya saba, ya iso garin Madina, ya dawo daga yakin Tabuka, ya fara da masallaci, ya yi nafila raka'a biyu, ya zauna yana fuskantar mutane. Ja'ahul mukhallafuna, sai wanda suka ƙi fita yaƙi suka yi ta zuwa wa manzon Allah, munafukai kenan, su ake magana a kansu. Ya'tadhiruna, suna ba annabi uzuri, uzuri kuma na ƙarya, dama maƙaryata ne. Wannan sai ya zo ya ce wallahi matata ce ta haihu, wannan sai ya zo ya ce wallahi ba ni da lafiya, wannan sai zo ya ce wallahi ba ni da guziri, kuma yana da guzirin. Sai suka yi ta zuwa suna ba da annabi sallallahu dan Malik, Allah ya yarda da shi, ya ce wa kanu bid'atan wa thamanina rajulan, adadinsu mutum 80 da wani abu, ka kenan ba su da yawa. Tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yakin Tabuka da adadin mutum kusan 10,000. To kaga idan ya zamanto waɗanda ba su fita yaƙi ba cikin munafukai 80 da wani abu ne, to wanda suka fita yaƙin tare da annabi cikin munafukan su ma ba za adadin su ba zai haura hakan ba. Kaga duka in an hada basu kai ma 200 ba. Basu kai 200 ba a wannan riwayar ta Ka'ab dan Malik, abin da zamu fahimta. To yanzu a cikin sahabban annabi mutum 10,010 wani abu, tunda annabi ya tafi yaƙi da mutum 10,000. To mutum nawa kuma ya bari a Madina? Ka san ba za su gaza 5,000 ba, tunda akwai mata, akwai kananun yara. Idan an fita da dakaru maza 10,000, to mata da aka bar su a garin Madina da kananun yara da aka bar su a garin Madina, in ba su kai 10,000 ba za su gaza 5,000 ba. To kaga in mun hada adadin sahabban annabi a wancan lokaci ba za su gaza mutum 10,015 ba a cikin garin Madina. To a cikin su ne ake batun fa munafukan nan fa ba su fi mutum 200 ba. Kaga kenan adadin su ba su da yawa. Shi yasa a nan gurin Allah madaukakin sarki ya amfani da wannan lafazi cewa wa minan nasi, adadin su ba zai wuce mutum 200 ba. Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Akwai su ƴan tsiraru cikin mutane dan a nuna adadin su ba shi da yawa ko kaɗan. To Ibn Abbas Allah yarda da shi yana bayyana cewar munafukan da suka rayu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kanu 300 minan rijali wa 100 minan nisa'i. Mutum 300 ne cikin maza, mutum 100 cikin mata, wannan a garin Madina. To koda ma dai sun kai mutum 400, koda sun kai 300 minan rijali, mutum 300 a maza, wa 100 minan nisa'i, mutum 100 cikin mata, kaga in ka hada 400 cikin mata akwai munafukai 100, cikin maza akwai munafukai 300, in ka hada 300 da 100 zai baka 400. To koda adadin nasu ya kai 400 cikin mutum 10,010, ai kaga ƴan tsiraru ne. Shi yasa a nan gurin Allah madaukakin sarki ya amfani da wannan lafazi na wa minan nasi dan ya nuna wani sashe ne wanda yake kankani, wanda ba shi da yawa. An san wasu daga cikin su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, an san su da sunayensu. Shugaban su shine Abdullah bin Ubay bin Salul, Allah ya la'ance shi dan ya cutar da manzon Allah, cutarwa kala-kala iri-iri. Kuma manzon Allah duk da irin cutarwar da yi wa manzon Allah bai sa manzon Allah ya fusata da shi ko ya masa fushi ba, a normal manzon Allah yake mu'amalarsa da shi. Daga cikin waɗanda aka san su, aka san sunayensu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai Al-Jadd bin Qais, yana cikin jerin munafukai. Akwai Al-Jullas bin Suwaid, shi ma yana cikin jerin munafukai. Akwai Amir bin Qais, sai dai shi Allah masa gamo da katar ya zama mumini, ya tuba daga munafurci ya dawo cikin munafukai, kuma ya mutu a ya dawo cikin muminai, kuma ya mutu akan imaninsa, sai ya zama ana lissafa shi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. Akwai Zaid bin Lusayt, wannan Zaid bin Lusayt an samu sabani na malamai, suka ce ya dawo imani, wasu suka ce a kan munafurci ya rasu. Sannan akwai Mukhashshan bin Himyar Al-Ashja'i, wannan yana cikin jerin munafukai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma Allah masa tawfiki, ya tuba daga munafurci ya dawo imani, kuma ana lissafa shi cikin jerin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma Allah masa tawfiki yayin shahada a yakin Yamama. Yakin Yamama yaki ne da aka yaki Musailimatul Kadhdhab, Musailima makaryaci, wanda yace shi ma annabi, kamar yadda ake yin wahayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ma ana masa wahayi. In ba amince ba, a wannan majalisi mun bayyana cewar ya hakaito ma ai an saukar masa da aya, an saukar masa da aya jiya da dare. To da aka saukar masa da ayar, sai rubuta ayar, ya tashi dan aike cikin sahabbansa, shi ma yana da sahabbansa, sai ba shi wannan ayar ya je ya kai wa annabi lokacin annabi yana raye. Kenan shi tun gabanin ma annabi ya rasu ya fara da'awar cewa shi ma annabi ne. Bai musanta annabcin annabi ba sallallahu alaihi wasallam, amma shi ma fa annabi. Kenan su biyu ne annabawa, da annabi sallallahu alaihi wasallam da shi to sai dauki ayar ya tura ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace aje a kaiwa annabi a karanta annabi aya dan aiken yaje gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da aya ga ta nan wai an saukarwa musailima jiya da daddare mecece ayar ta kunsa ayar wai abin da ta kunsa shine inna lana nisfal ardi wa li quraishin nisfal ardi walakinna quraishan qaumun ya'tadun wannan aya ce Allah wai ya saukan masa jiya da daddare yaje kaiwa annabi aje a kaiwa annabi aka zo aka ka annabi wannan ayar aka karanta wa annabi cewa ga nan aya an saukarwa musailimatul kadhdhab jiya da daddare ita ce inna lana nisfal ardi lallai mu banu hanifa shi da ma fito da kabilar banu hanifa lallai mu ɗan kabilar banu hanifa Allah ya kasa kasa kashi biyu ya ba mu kashi daya dan kabilar mu ya zama shine annabin wannan kashi wali quraishin nisfal ardi quraishawa an ba su sauran rabin annabi kuma tunda ba quraishi ne to ya zama shine annabin sauran rabin walakinna quraishan qaumun ya'tadun sai dai su quraisha mutane ne masu babakere shi yasa wai annabi yace shi kadai ne annabi duk duniya duk fadin duniya babu wani annabi banda shi annabi ai yace la nabiyya ba'di babu annabi a bayana sannan kuma shine karshen annabawa shine cikamakon annabawa to shine yake cewa ai an saukan masa da aya cewa dama quraishawa fa daga cikin dabi'ar su daga cikin al'adun su su mutane ne masu babake ne masu handama to dan aiken da yaje da wannan wasikar sai annabi yace ka yadda da wannan ayar yace na yadda da ita mana da ban yadda da ita ba zan kawo maka annabi yace ba dan ba a kashe ɗan aika ba da na kashe ka ma hanyar ka tafi ya juya ya koma abunsa to shi wannan musailiman yana abun nasa da tsoro saboda a lokacin ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana samun ɗaukaka yana samun guwaya duk waɗanda annabi yayi gaba da gaba da su aka gwabza yaki Allah zai ba annabi nasara koda kuwa waɗanda annabi ya gwabza yaki da su sun ninka annabi da shi da sahabbansa sun ninka su yawa sun fi su ƙarfi sai ga Allah ya ɗaukaci annabi to sai yake tsoron karfa annabi ya zo ya yake shi to sai yake abin nasa da tsoro yana kaffa annabi yana rasuwa shikenan fa dama ta samu anan ne fa da awarsa ta shahara anan ne da awarsa ta bunƙasa ya fito da al'amarin sa fili da yana yin abin da tsoro saboda tsoron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu manzon Allah ya rasu dama ta samu ne ya bayyana da awarsa ya fito da awarsa ya nuna cewa shi ma fa annabin ne to ai in annabi ya rasu waɗanda yayi wa tarbiya ai tarbiyar ba ta rasu ba tana nan tare da su to anan ne aka fuskantar masa da dakarun musulunci tarbiyar annabi wanda imani yayi ƙarfi cikin zuciyarsu suka je suka yake shi suka kashe shi an kashe adadi mai yawa cikin jerin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan yaki to shi Muhashshan ibn Himyar al-Ashja'i da yana cikin munafukai yazo ya tuba kuma tubansa tayi kyau ana lissafa shi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a yakin Yamama wanda aka yaki Musailima aka kashe shi anan shi ma ya shahada anan Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa sannan daga cikin irin munafukan da aka san sunayen su a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Abu Afak wannan Abu Afak munafurcin sa ya bayyana lokacin da aka kashe Al-Harith ibn Suwayd da ba a gane cewa munafiki bane to da aka kashe Al-Harith ibn Suwayd shi ma yana cikin jerin munafukai to anan ne fa munafurcin Abu Afak ya bayyana ta ya aka ya bayyana ya dinga waƙoƙi yana aibanta manzon Allah yana kushe manzon Allah in ba munafiki ba ai ba mai kushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mumini dai ba zai kushe manzon Allah ba shi yana tare da manzon Allah zai zo ayi sallah tare da shi za a yi azumi tare da shi in annabi zai fita yaki za a fita yaki tare da shi amma da aka kashe Al-Harith ibn Suwayd saboda munafurcin sa yayi kauri yayi kamari to shi wannan Abu Afak sai dinga kushe annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga anan munafurcin sa sai ya bayyana to shi ma sai annabi ya yi umurni aka kashe shi saboda duk wanda ya aibanta annabi kashe shi ake duk wanda ya kushe annabi ko musulmi ne ko kafiri ne kashe shi ake yi kai tsaye babu wani tantama ba tararradi to shi ma Abu Afak da annabi yayi umurni aka kashe shi sai wata mata da ake kiranta Asma'u bintu Marwan ita ma sai munafircin ta yi bayyana ta ji zafin kashe Abu Afak ita ma sai ta dinga kushe annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma anan sai munafircin ta yi bayyana da ba a gane ba za a yi sallah da ita a yi kaza da ita a yi kaza da ita ana kashe Abu Afak sai ta dinga kushe annabi ai duk mumini baya kushe annabi bisa abin da annabi yayi saboda annabi baya aikata abu bisa san ransa duk abin da annabi yayi yana wakiltan ubangiji saboda annabi baya kuskure ubangiji yayin shiru in kaga annabi ya aikata abu Allah bai mayar masa da martani ba abinda annabi yayi Allah ya yarda da shi tunda a zamanin annabi ana saukar da aya ta alqur'ani ba Allah ya saukar da afa Allahu anka ba lima azinta lahu
afa Allahu lima adinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lama al-kadhibin la yastahziruka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa ulaika lahum إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ
wannan ayar Allah ya ce wa annabi afa Allahu anka lima adhinta lahu Allah ya maka afuwa amma me yasa ka ba su izini me yasa ka musu izini sannan a cikin suratul tahrim nan ma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wa kansa abinda Allah ya halatta masa nan ma sai da Allah ya mayar wa annabin sa martani ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar
rahmanir rahim ya ayyuhar nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم
wannan ayar Allah ya maida martani wa manzansa lokacin da ya haramta wa kansa abinda Allah madaukakin sarki ya halatta masa kai kenan duk abinda manzon Allah yayi daidai ne in ba haka bane Allah zai nuna masa cewa a ayi kaza da kaza da kaza saboda dan aikin Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to saboda haka duk abinda annabi yayi daidai ne ba bai kamata mumini ya ji zuciyarsa ta sosa bisa hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba saboda hukuncin manzon Allah hukuncin Allah ne dan aikin Allah ne wakilin Allah ne dole a sallama
rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan
har rantsuwa Allah madaukakin sarki yayi yace fala wa rabbika la yu'minu Allah yace na rantse da ubangijinka ba za su zama muminai ba ba za su yi imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum har sai sun sanya ka ka zama mai hukunci ka zama alƙali dangane da abin da ya faru na sabani na rashin fahimta tsakanin su ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت sannan bayan ka musu hukuncin ba za su ji kunci ba bisa hukuncinka wa yusallimu taslima kuma su mika wuya matakar mika wuya wannan shine mumini duk abin da manzon Allah ya hukunta sallamawa yake 100 bisa 100 ba a cewa ma 99 bisa 100 a 100 bisa 100 bisa hukuncin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to shi yasa duk wanda ya samu kaikayi cikin zuciyarsa ya ji kunci cikin zuciyarsa dangane da wani hukunci cikin hukunce-hukuncen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya binciki imaninsa akwai alamar tambaya dangane da imaninsa matukar zai ji kunci bisa hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa abin da manzon Allah ya zartar ko ya ji zuciyarsa bata nitsu ba akan hukuncin manzon Allah ko abin da manzon Allah ya zartar ko yayi to wannan akwai alamar tambaya dangane da imanin sa mumini bashi da wannan 100% yake sallamawa hukuncin manzon Allah to da haka akai ta gane waɗannan munafukan ta yanda za su ji bakin ciki su ji kunci su ji haushi bisa abin da annabi ya hukunta ko bisa abin da annabi yayi sai a gane cewa dama asali ba mumini bane wannan munafiki ne daga cikin ire-iren waɗannan mutane akwai bishir al-munafiq bishir al-munafiq sun samu sabani ne da wani bayahudi to da suka samu sabani sai aka ce to yanzu aje gurin wani cikin masu hukunci ya mana hukunci to shi bayahude ya san cewa annabi in an je yayi hukunci annabi baya karban cin hanci yana hukunci ne da gaskiya shi kuma wannan bishir tunda ya san bashi da gaskiya yana so aje gurin wanda in ya tashi hukuncin za a iya bashi cin hanci ya karba sai maimakon ya bi bayan gaskiya sai ya bi bayan wanda ya bashi cin hanci to sai ya ce a kar aje gurin manzon Allah aje gurin Ka'ab bayahude ne shi kuma yana cin hanci Ka'ab bin al-Ashraf bayahude ne in aka je gurin sa yayi hukunci aka bashi cin hanci sai karkata ga wanda ya bashi cin hancin sai ya bashi gaskiya annabi kuma ba ya cin hanci in aka je gurin sa yayi hukunci yana hukunci ne da gaskiya to shi wannan bishir sai ya ce a kar aje gurin manzon Allah aje gurin Ka'ab bin al-Ashraf to daga karshe dai sai suka cimma matsaya akan aje gurin Sayyidina Umar da aka zo gurin Sayyidina Umar aka kwashe labarin abin da ya faru aka juye masa sai tambayi Bishir yace abin da aka bar labari haka ne yace eh haka ne Sayyidina Umar sai zare takobin sa sai filla kan Bishir saboda me wannan ba mumini bane munafiki aka ce akan sa fadin Allah madaukakin sarki ya sauka alam tara ila alladhina yaz'umuna
أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا
بارك الله فيك waɗannan ayoyi da alaran ma karanta mana in mun kula za mu ga shi wancan bishir al-munafiq ayar farko a kansa ta sauka Allah maɗaukakin sarki ce alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka shin baka ga waɗanda suke riya cewar su sun yi imani da abin da aka saukar maka ba duk da haka وما انزل من قبلك ده ابن ده aka saukar gabaninka didda haka yuriduna ayyata hakamu ila taghut in sun tashi hukunci suna so su daga hukuncin su zuwa ga taghut maimakon su daga hukuncin su zuwa gare ka wa kad umiru ay yakfuru bihi alhali kuma tabbas su an musu umurni su kafirce wa taghut wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida shedan yana so ya batar da su bata wacce take mai nisa to shi yasa in sun tashi hukuncin su maimakon su daga zuwa gare ka a sai su daga zuwa ga dagutu saboda ba gaskiyar suke so ba to waɗannan munafukai da ake mana bayanin su cikin wannan ayar me ye sababin da ya sanya suka bayyana mun san sanda annabi yana maka babu bayani kan munafukai ba labarin munafukai ba ma duriyar su babu ma munafurci bai bayyana ba sai da annabi yayi hijira daga makka ya dawo madina anan ne munafurci ya bayyana shi ma ba farko farkon dawowan annabi garin Madina munafurci ya bayyana ba, a sai bayan yakin Badar anan ne munafurci ya bayyana. Amma gabanin yakin Badar babu wani labarin munafurci, ba a san ma wani abuwan shi munafurci ba, ballantana a san da ɗabi'una munafukai. To me ya haifar da munafurci? Sannan kuma daga cikin waɗanne irin mutane munafurci ya bayyana? Malamai suka ce nau'ukan mutanen da munafurci ya bayyana daga gare su nau'i uku. Nau'i na farko cikin mutan Madina, kenan wannan yana nuna cikin mutan Makka babu munafukai, ba munafiki ko ɗaya cikin mutan Makka, saboda ba dalilin da zai sa su yi munafurci. Hasali ma mutan Makka ai sun bar garin Makka, garin da ake bautan gumaka, inda kafircin suke so ai sai su yi zaman su a garin Makka. To amma me yasa suka bar garin su, garin iyaye da kakanni? Ka san garin da mutum ya taso ya fi saba da garin, kuma ya fi son garin, akan ya je wani gari daban, bakon gari, idan ya je kafin ya saba da garin, kafin ya saba da mutanen garin, zai dan wahala, zai dauki lokaci. To shi yasa galibi zaka tarar mutum ya fi sha'awa, ya fi so ya zauna a garin da aka haife shi, ya taso ya yi wayo, ya san ƴan garin suka san shi, ya san ɗabi'un mutane, mutane suka san ɗabi'unsu, ya san lungu-lungu da saƙo-saƙo na garin. Shi yasa annabi da aka masa umarni ya yi hijira daga Makka ya koma Madina, da ya fita daga garin Makka sai ya juyo ya tsaya ya kalli Makka, ya ce anti ahabbul biladi ilayya falawla anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Ya kalli Makka ya ce kai garin Makka, a duniya ba garin da na fi so kamar ki, saboda garin Makka aka haife shi, anan ya taso, anan ya yi wayo, anan ya girma, anan ya yi aure, anan ya haifi duka ƴaƴansa banda Ibrahim. Annabi ya haifi ƴaƴa tare da matarsa Khadija, ya haifi ƴaƴa biyu maza tare da matarsa Khadija, Al-Qasim da Abdullahi, ya haifi ƴaƴa huɗu mata tare da matarsa Khadija, ya haifi Zainab, ya haifi Ruqayya, ya haifi Ummu Kulthum, ya haifi Fatima. Su huɗu mata, su biyu maza, duka waɗannan a Makka aka haife su, har matarsa ta rasu a garin Makka, har aka masa wahayi a garin Makka, ya yi da'awa shekara 14 a garin Makka. Kaga ba zai so ya bar Makka lokaci guda ba, in ba da dalili mai ƙarfi ba. To shi yasa ya kalli Makka ya ce ke ce garin da kika fi soyuwa gare ni cikin garuruwan duniya gaba ɗaya, ba da dan mutananki sun fidda ni daga cikinki ba, da ba zan fita daga cikinki ba, ya ke garin Makka. To ka kenan, duk wanda ya bar garin Makka, ya bar garin Makka da zaɓinsa ne, ba tilasta masa akai ba. To ka kenan, ba da za a iya je yana ɓoye kafirci a cikin zuciyarsa, in kafircin yake so ashe dawo Makka ita kafircinsa. Amma yayi hijirar ne dan san imani, dan san Allah, dan san manzon Allah, da amsa umurnin Allah da manzonsa, ya hijira zuwa garin Makka a Madina. To saboda haka ba abin da zai sa ya je yana munafurci. To shi yasa malamai suka ce munafurci bai bayyana ba cikin mutan Makka al-Muhajirun, ya bayyana ne cikin wasu ƴan tsiraro cikin mutan Madina, sa'annan kuma da cikin Yahudawa, sa'annan kuma da cikin Larabawan ƙauye. Waɗannan nau'ukan mutanen da munafurci ya bayyana a cikinsu kenan a cikin garin Madina. Nau'i na farko cikin mutanen garin Madina. To wani dalili ya sa munafurci ya bayyana cikin mutan Madina? Su ma ba su da yawa, ba su taka kara sun karya ba, ƴan tsiraru ne. Hadisi ne wanda aka fitar da shi, malaman tarihi suka fitar cikin littattafansu na tarihi, wani tarihi ne da ma Ibn Kathir ya kawo cikin littafinsa Al-Bidayatu wan Nihaya, yake bada labarin sababin da ya sanya munafurci ya bayyana a cikin garin Madina. Cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayo hijira daga garin Makka ya dawo garin Madina, mutanen garin Madina sun masa mubaya'a kwansu da kwarkwatansu, sun karbi annabi, sun tarbi annabi, sun ba annabi gurin zama, kuma sun ɗau alkawari kan cewar za su ba da kariya wa annabi a cikin garin Madina, kamar yadda za su ba da kariya wa matansu da ‘ya’yansu. Annabi ya samu gurbi da zai karantar da al’umma, da zai yi da'awarsa a sake, wanda wannan damar ya rasa ta a garin Makka. To shi ne wata rana labari ya iske annabi, cewa cikin mutan Madina waɗanda suka tarbi annabi akwai wanda bashi da lafiya yana cikin matsanancin yanayi annabi kuma duk wanda bashi da lafiya cikin sahabbansa takawa yake je gaishe shi yaje ya duba shi kuma ya kwadaitar wajen zuwa a gaishe da maras lafiya aje a duba maras lafiya kaje ka gaishe shi ka duba shi to shine annabi ya hau kan jakarsa jakar tana dauke da mangala annabi ya hau kanta ya kama hanya zai tafi yaje ya duba ɗaya daga cikin sahabbansa wanda ake kiransa Sa'ad bin Ubada yana cikin mutan Madina mai fada aji annabi yana tafiya har ya iso dabar da mutane suke zaune a cakude cikin su akwai muminai cikin sahabban annabi akwai yahudawa akwai mushrikai waɗanda su ba su yi imani sun karbi abin da annabi ya zo da shi ba kenan jama'a ne hadaka ne suke zaune annabi ya zo dabar su inda suke zaune yana tafi da shi da jakinsa a yayin da ya iso gare su sai Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya sa mayafinsa sai toshe hancinsa yace ka zo mana da jakarka duk ka bude mu da kura yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sai bai kula shi ba sai ya sauka daga kan jakarsa sai ya kira mutanen da suke zaune a wannan guri ma'ana ya musu nasiha ya musu wa'azi ya kira su zuwa ga musulunci tunda mun ce mutane ne hadaka suke zaune a gurin akwai muminai akwai yahudawa akwai mushrikai annabi sai ya kira su zuwa ga musulunci to shi Abdullah ibn Ubay ibn Salul bai so wannan ba sai ya maida martani mai kaushi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya kai wannan mutumin tabbas waɗannan maganganu da kake ba magana da ta kai su kyau to amma kuma waye ce maka yana buƙatar ka zo inda yake zaune kana masa irin wannan magana ka koma gidanka ka zauna mana duk wanda yake buƙata ya saurari magana ka je ya same ka har sai ka dinga bibiyar mu a guraren da muke zaune muna hutawa muna shakatawa kana disturbing din mu ka tafi gidanka ka je ka zauna sai ɗaya daga cikin wanda suke zaune a gurin cikin mumina ya ce muna son wannan maganan yi ta gaya mana muna so kuma ƙurar jakarka muna so yi ta buɗe mu da ita a nan sai shi ransa sai ya ɓaci sai ya kakkausar magana wa muminin shi ma mar masa sai aka rincaɓe guri ya rincaɓe da hayaniya har aka kusa a yi yaƙi aka kusa a yi ba ta kashi ba don annabi ya yi ta don kwafar da su ba ya hana su ya ba su haƙuri ya ba su baki sannan kowa ya haƙura. To abin sai bai yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama daɗi ba sai ya hau kan jakarsa da shi da abokin tafiyarsa Usama ɗan Zaidu dama tare da Usama ɗan Zaidu suke tafi ya zo gurin Sa'ad bin Ubada dama zai je gaishe shi ne a hanya ya tsaya ya yi amfani da dama ya ce bari ya yi da'awa to da ya isa ga Sa'ad bin Ubada sai yake kuka masa cewar kaji fa abin da wane ya min Abdullah bin Ubay bin Salul sai Sa'ad bin Ubada ya gano bakin zaren yace ya Rasulullah kwantar da hankalinka karka daga hankalinka wannan mutumi da kaga yana kausasa maka harshe kan abubuwan da kake faɗi akwai ƙulli ne cikin zuciyarsa saboda dabda dawowanka garin Madina saura kiniska dawo garin Madina akwai yakin da ya auku a wani guri da ake kiransa Bu'ar wannan yaki da ya auku tsakanin ƙabilun Madina guda biyu ƙabilar Aus da ƙabilar Khazraj wanda an yi kisa mai tarin yawa wanda ya wuce hankali cikin ƙabilun guda biyu kuma galibi waɗanda aka kashe jagororin ɓangarorin ne guda biyu sai aka wayi gari cikin masu faɗa aji tsakanin Aus da Khazraj Abdullah bin Ubay bin Salul shi kadai ya saura to sai ake ga tunda yanzu shi kadai ya saura ana tsammani ana fata a masa mubaya'a ya zama shi ne jagoran ɓangarorin guda biyu yakin kuma da aka yi kowa ya fita a kansa saboda an kashe adadi mai yawa wanda ya wuce hankali kowa ya gaji da yakin kowa baya son yakin babu gidan da yakin bai taɓa ba an kashe mutum kaza a wannan gidan an kashe mutum kaza duk gidajen Madina ba gidan da ba a yi kisa ba to sai abun ya fita akan su, sai suke fata a samu shugaba kwaya daya da za a mara masa baya, shine jagora, duk wani abu in ya taso gare shi za a komawa. To sai ake ga yanzu Abdullah ibn Ubay ibn Salul shi kadai ya saura, shi za a yi wa mubaya'a, ana dabda a masa mubaya'a kaiwa hijira ka dawo Madina, sai aka bar shi aka dawo aka rungume ka. To wannan ya kullace shi a cikin zuciyarsa, shi yasa yake maka wannan abun, yi masa afuwa, kauda kanka daga gare shi, karka kula shi, kai ka karka waiwaya gare shi. Ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, to sai Annabi ya masa afuwa, bai mai da martani ba, bai dau mataki ba. Mun ji ta inda munafurci ya fara bayyana cikin mutanen Madina, wanda ya dau dakon yada munafurci shine Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Shi kuma me yasa shi yayi haka? Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo garin Madina an masa mubaya'a. To amma kuma bai shi ma dole yayi mubaya'a wa Annabi, tunda mutan Madina dangin sa ne, yan uwansa ne, bai kamata su yi mubaya'a wa Annabi ba. Shi yaki zai zamanto ya zama saniyar waye, zai zamanto ya kebe kansa, dole kawai ya je yi mubaya'a, kenan ashe mubaya'a da yayi wa Annabi ba ta gaskiya ba ce, akwai kulli a cikin zuciyarsa. To munafurcinsa bai bayyana ba, har sai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yayi yakin Badar shekara ta biyu, Allah ya bashi nasara kan mushrikai, ya dawo daga nan sai hasada ta shige shi, da ya dauka cewa duk lokacin da aka je aka yi gaba da gaba tsakanin Annabi da mutan Makka, tunda mutane ne masu karfi ta fuskan tattalin arziki saboda yan kasuwa ne, kuma suna da adadi mai yawa, sannan suna da makamai, kowa tsoron su yake. To yana gani mutan Makka za su iya masa Annabi, za su gama da Annabin, an gama da Annabi kuma sai ya samu matsayinsa. To sai tsammanin sa ya zama ya kuskure wa tsammanin sa, abin da yake fata sai bai cimma ba. Da aka je aka gwabza yaki tsakanin Annabi da mutan Makka, sai Annabi ya nasara akan su. Yakin Badar, Annabi shi da sabansa duka adadin su bai wuce 300 da ɗan kai ba, mutan Makka kuma 1000. Ka duba ka gani, mutum 300 da 'yan kai, wannan mutum 1000 sun ninka su har sau uku, amma tare da haka Annabi ya yi galaba a kansu, ya kashe adadi mai yawa, ya kama adadi mai yawa, wasu kuma suka gudu, ya samu ganima ya dawo garin Madina. To a nan ne fa waɗanda suke jin haushin Annabi, waɗanda ba su yi imani da Annabi ba, imani na gaskiya, a nan ne munafurcinsu ya yi ta bayyana. A nan sai suka ji tsoro, idan suka yi fito na fito da Annabi, ashe Annabin fa yana da ƙarfi, in har zai je yaƙi Qurayshawa waɗanda ake ga a yankin Larabawa ba wanda ya kai su ƙarfi ya yi nasara a kansu, kenan fa ba wanda zai gagare shi. To a nan maimakon su ta fito na fito da Annabi, suna tsoron Annabi saboda ƙarfin Annabi ya bayyana a yaƙan mutan Makka da ya yi. To sai suke ɓoye kafircin a cikin zuciyarsu, sai su bayyana imani saboda tsoron Annabi. To shugabansu cikin mutan Madina shine Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Sai kuma in ka zo bangare na biyu, bangaren Yahudawa, su ma lokacin da Annabi ya zo arene-arene suke kallonsa, suna gani wannan kamar ayyunwa ta ci ta cinye, duk lokacin da aka fita yaki ai za a gama mana da shi, haka Yahuda suke kallon Annabi. To da aka je aka gwabza yaki na Badar, Annabi ya gama da mutanen Makka Qurayshawa, Yahuda sai tsoro ya shiga cikin zuciyarsu, sai suka banci cewa Annabin nan fa da suke rena fa ba kanwar lasa bane, duk wanda yace zai tare shi zai gane kuransa. To anan su ma sai suka yi ta koye kafirci cikin zuciyarsu, suna bayyana imani a zahiri. To anan ne fa munafurci ya fara samuwa saboda tsoron Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai nau'i na uku kuma da muka yi bayani su ne Larabawan da suke kauye, su kuma ƴan abiya rima a shakida ne, a risa muna da risa, su ba su da ra'ayi na kansu, inda suka ga mutane sun karkata su ma sai su bi su karkata. To sai zamanto an samu munafukai a waɗannan ɓangarori guda uku, ɓangaren mutanen Madina, ɓangaren Yahudawa, ɓangaren Larabawan ƙauye. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ce al-a'rabu
wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madina maradu 'ala النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا الله على رسوله والله عليم حكيم.
Allah madaukakin sarki a wannan ayar yace su larabawan kauye ashaddu kufran wa nifaqa, in sun tashi aikin kafirci kafircin su yafi na sauran kafirai tsanani, sannan in sun tashi munafurci munafurcin su yafi na sauran munafukai tsanani, saboda su duk abin da suka gani rungumar su suke da karfi. To ƴan uwa, saboda ƙurewar lokaci, ina ga sai mu dasa aya anan, idan mun zo gobe sai mu duba sauran ayoyi guda biyu da suke biye ma wannan ayar da muka karanta, abubuwan da muka faɗa na dadai. Allah ya ba mu ikon amfana da su, abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko tuntuɗan harshe, Allah ya gafarta mana. Har yanzu dai ƴan uwa, muna kira ga ƴan uwa musulmi cikin wannan wata mai alfarma, watan Ramadana, watan da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake ninkawa bisa ciyarwarsa da kyautansa, kamar yadda Ibn Abbas ya bayyana cikin hadisi wanda yake ingantacce, wanda Bukhari ya fidda shi cikin hadisinsa sahihinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbas ya ce, ajwadan nas, cikin mutane Annabi ya fi kowa kyauta, Annabi ya fi kowa sake hannu, wa ajwada ma yakunu fi ramadana, lokacin da kuma Annabi ya fi yawaita kyauta shine cikin watan Ramadana. Kyauta Annabi hatta fi iska sakakkiya, iska sakakkiya ai kowa zai shaka, da na kusa da na nesa, da babba da yaro, to haka kyauta Annabi take cikin watan Ramadana. Saboda haka ƴan uwa, kar mu yi rowa wa ƴan uwanmu da suke gidan yari a tsare. Har yau dai muna nan ba mu ji wani wanda ya fara motsawa ba, saboda haka ƴan uwa, da Allah a motsa mu samu mu fara yi musu abinci cikin wannan wata mai alfarma, kamar yadda muka yi shekarar da ta gabata, muna kai musu, muna dan ɗebe musu kewa da abincin da muke kai musu, kuma su ji cewa suna da ƴan uwa musulmi waɗanda suka damu da damuwarsu. Ga nan account number zan karanta, yana ɗauke da sunan Usman Shehu, wannan unity ne ko? Unity ne, 0031013637. Duk wanda yake da gudunmawa da zai tura na ciyar da ƴan uwanmu wanda suke gidan yari, ya tura ta wannan asusun ajiya ɗin, Unity Bank 0031013637. Zan sake maimaita karo na ƙarshe, Unity Bank yana ɗauke da sunan Usman Shehu, 0031013637. Allah ya ba mu ikon taimakawa, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka, wannan karatu da muka yi Allah ya karɓa daga gare mu, Allah ya nauye mizaninmu da shi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, masu buƙatu na alkhairi a cikinmu, Allah ya biya musu buƙatunsu. Marasa lafiya, ya Ubangiji ka ba su lafiya, Allah ka sada mu da alkhairan da ke cikin wannan wata mai alfarma, ka sanya mu cikin ƴantattun wannan wata. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur ibadaka al muwahhidin ya rabbal alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Thank you.